Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai Clo House 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya haka kuma ana iya samu mu akan radio alpha dake kuma si na kasar Ghana haka kuma masu kama mu a yanar gizo suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau Laraba 20 ga watan Satumba na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Mahmud a ba mu dan labaran
wata gagarumar girgizar kasa ta halaka mutane 149 a kasar Mexico Ana sukar jagorar kasar Myanmar da kin amfani da kakkausan harshe wajen yin Allah wadai da aikan da ake zargin jami'an tsaron kasar sun aikata akan musulmi yan kabilar Rohingya. Sannan yan sandan Burtaniya sun cafke mutum na uku wanda ake zargi na da hannu a harin bom din da aka kai a birnin London.
To, karin labaran kenan. A cikin shirin kuma za ku cewa tsohon shugaban Najeriya, Chief Olusegun Obasanjo, ya yi tsokaci akan demokradiyyar Afirka a taron da ake yi a wato Majalisar Dinkin Duniya.
Yace a duk fadin duniya babu kasashe bi da tsarin demokradiyyar su yazo daya.
Abuja kuma option wannan gidan radio ne ya shirya zauren tattaunawa da matasan kungiyoyin Hausawa, Ibo da Yarbawa.
Wanda ya ga abu ne ba. An samu zaman lafiya sosai. Saboda ba sai ka ga wannan ba za ka zo na ba, za ka ga abubuwan da ke lalata ba.
Haro yau zamu kawo muku rahoton takon sakan da aka shiga tsakanin ma'aikatan gonar kukumba da gwamnatin jihar Taraba sai kuma sahabu Imam Aliyu da zai shigo da shirin sanar da demokradiya a yau sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum Wata gagarumar girgizar kasa mai karfin maki 7.1 ta auku a birnin Mexico da tsakar ranar Talata. Lamarin da ya sa gidaje suka ruguje suka halaka mutane 149 yayin da wasu da ba a san adadin su ba suka makale a cikin baraguzan gine-gine. Shugaban hukumar tsaron farin kaya Luis Philip Puente ya wallafa a shafin Twitter cewa mutane 49 sun mutu a birnin Mexico. 55 a jihar Morelos, 32 a jihar Puebla, 10 a jihar Mexico sannan 3 a jihar Guerrero. Jami'an kasar sun ce adadin zai iya karuwa a nan gaba. Yankin da girgizar kasar ta fi shafa shine a jihar Puebla mai tazarar kilomita 123 kudu maso gabashi da birnin na Mexico. Shugaban kasar Eric Peña Nieto ya ce gidaje akalla 38 ne suka ruguje a babban birnin. Kafafen yaɗa labaran cikin gida sun ruwaito cewa girgizar kasar ta yi mummunan barna inda aka samu katsewar wutar lantarki a baki ɗin birnin na Mexico wanda yana daga cikin birane da suka fi yawan jama'a a duk faɗin duniya. Fararen hula da tawagogin masu ayyukan ceto sun dukufa wajen neman waɗanda suka tsira da ransu inda kafofin yaɗa labaran talabijin suka rika nuna su suna amfani da manyan mashina da gayar hannayensu suna tonon baraguzai da suka cunkushe. Shugaban Amurka Donald Trump ya aika da sakon jajensa daga New York inda yake halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya.
Yayin da ya gabatar da jawabinsa na farko a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa a matsayin mutumin roka, wato wanda yake yawan amfani da makamin roka da ya ɗauki hanyar halaka kansa da kansa. Shugaban Trump ya yi amfani da wannan jawabin nasa domin ya gargaɗi hukumomin Pyongyang kan cewa tafarkin da suke bi zai iya kai su ga halaka. Ya kuma faɗa a gaban zauren majalisar wanda ya cika makil cewa shirin gina makamin nukiliya da makamai masu linzami nau'in ballistic mai cike da kasada da Koriya ta Arewa ta sa gaba na babban barazana ga daukacin duniya ta yadda ba za a iya kimanta irin asarar rayukan da zai iya yi ba gabanin shugaba Trump yayi ya isa wurin jakadan Koriya ta Arewa a majalisar ya fice daga zauren taron kuma aka kujerarsa ta kasance babu kowa a kai har na tsawon mintuna 42 da shugaban na Amurka ya kwashi yana jawabi. Shugaba Trump har ila yau ya tabo kasar Iran da kakkausar murya inda ya kwatanta gwamnatin a matsayin mai mulkin kama karya wacce ke fakewa da tsarin mulkin demokradiyya. shugaba Trump wanda yayi maganarsa daga na'urorin karanta jawabi na teleprompter guda biyu ya zargi hukumomin Tehran da amfani da arzikin kasa wajen tallafawa kungiyoyin yan ta'adda wanda suke kashe musulmai da basu jo basu gani ba da da kai hari akan kasashen Larabawa da Isra'ila da suke makwabtaka da su
Jagorar kasar Myanmar Aung San Suu Kyi ta yi Allah wadai da cin zarafin bil'adama da ake a jihar Rakhine dake yammacin kasar inda wani rikici da har yanzu yake faruwa yayin sanadin ficewar sama da musulmi ɗan kabilar Rohingya 1400 zuwa Bangladesh dake makwabtaka da kasar a 'yan kwanakin nan sai dai a wani jawabi da aka yi zaton za ta yi tun da farko a Naypyidaw babban birnin kasar a jiya Talata Suci wacce ta taba karban lambar yabo ta zaman lafiya ta yi fur da taki ta amince da cin zarafin bil'adama jami'an tsaron kasar suka yi wanda aka zarga da aikata kisan kare dangi hakan yasa kasashen duniya suka yi ca akan ta saboda kin fitowa da tayi tir da lamarin da babban murya An san Suci dai ta soke zuwan ta babban taron majalisar dinkin duniya dake gudana a nan Amurka da nufin tsayawa ta magance rikicin A lokacin jawabin nata jagorar ta Myanmar ta fada wa wasu jami'an diplomasiyan wasu kasashen waje da suka halarci taron jawabin cewa kasar ta Myanmar ba ta tsoron a gudanar da bincike a kanta sannan ta fada cewa duk wanda aka samu da laifin cin zarafin bil'adama ko kuma ta da wata husuma za a hukunta shi amma kuma ta ce za a gudanar da hukuncin ne akan wanda aka samu da laifi idan aka samu kwakkwarar hujja da ta nuna cewa ya aikata laifin
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Yan sandan Burtaniya sun cafke mutum na uku wanda ake zargin sa da hannu a harin bomb din da aka kai a tashar jirgin kasa dake karkashin kasa a birnin London wanda ya raunata mutane sama da 30. Headquarter yan sanda a jihar Talata ya ce an kama mutumi mai shekaru 25 ne a yankin birnin Newport Wells inda yan sanda ke gudanar da bincike akan wani gida ko da yake sun ki fitar da cikakken bayani game da wannan bincike a ƙarshen makon da ya gabata an kama wasu mutane biyu daga cikin su akwai wani dan gudun hijira mai shekaru 18 dan asalin ƙasar Iraki wanda aka kama a yankin Dover mai tashar jirgin ruwa dake jigilan passenger daga Burtaniya zuwa Faransa sannan an kama kuma wani dan asalin Syria mai shekaru 21 a yankin Howlaw dake dauke da filin tashin jirage na Heathrow a wajen garin birnin London yanzu haka mutanen suna hannun yan sanda amma ba tumi ko da ɗaya daga cikin su ba a hukumance bomb din wanda hadin gida ne ya fashe a lokacin da tashin jirgin kasa na Parson Green na cike makil da mutane
Dakarun kawance da Amurka ke jagoranta sun ce sojojin Siriya da ke samun goyon bayan Rasha sun tsallaka kogin Euphrates da ke yankin Daral Zur a wani yunkuri na kwato ikon birnin matakin da ka iya haifar da fadan fito da dakarun da Amurka ke mara baya a gabashin birnin. Mun samu tabbacin cewa Rasha da dakarun gwamnatin Siriya sun matsa zuwa gabashin kogin na Euphrates in ji kakakin dakarun kawancin da Amurka ke jagoranta. Kanar Ryan Dillon a wata ganawa da yadda murya Amurka a jiya Talata. Fafutukar mallakar birnin na Daral Zur wanda na ɗaya daga cikin manyan tungar mayakan IS a Siriya ta faro ne tun daga farkon watan nan. Dakarun Siriya waɗanda ke samun goyon bayan mayakan sa kai na 'yan shi'a da tallafawar sojin saman Rasha sun fara matsawa zuwa yammacin birnin inda suka yi nasarar karɓe ikon wani yankin birnin da ya shekara uku a hannun dakarun Siriya. A daya bangaren kuma dakarun Syrian Democratic Forces da ke samun goyon bayan Amurka sun fara kai wani farmaki na daban daga gabashin birnin inda a hankali har suka kwato wani yankin da ke gabashin kogin. Shi dai kogin na Euphrates wanda ya ratsa cikin birnin ya zamanto wata alama da ta raba bangarorin biyu wanda suke mai kallon yanki ne da ba a gubza fadan sama tsakanin dakarun da Amurka ke mara baya da wanda Rasha ke goyo.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To mun fara da rahoton tattaunawar da aka yi a taron kungiyar tarayya Afirka a wajen taron majalisar dinkin duniya ga kuma Sarfila Hashim Gumel da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A gefen taron kolin da ake gudanarwa a birnin New York an gudanar da wani taron tattaunawa tsakanin mambobin kungiyar tarayya Afirka. Da jami'an majalisar dinkin duniya domin neman hanyar da kasashen Afirka za su ƙara taka rawa wajen gudunmawar da suke baiwa Majalisar Dinkin Duniyar da kuma tattaunawa kan hanyoyin da kasashen Afirka za su bi domin samun cin moriyar shirye-shiryen da ke akwai a Majalisar Dinkin Duniya. Da yake zama shugaban kungiyar tarayyar Afirka kuma shugaban kasar Gina Alpha Conde ya halarci taron inda ya jawabi kan batutuwa da dama da suka hada da bukatar da ke akwai ta sake samar da sabon tsarin gudanar da ayyukan kungiyar. Ya kuma yi magana kan yaki da ta'addanci da ake yi a wasu kasashen Afirka da ma hanyoyin da za a bi don samar da ci gaba a nahiyar baki daya. A ɗaya bangaren kuma, taron ya samu halartar tsohon shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo, duk da yake dai bai yi wani jawabi ba, amma ya zauna ya saurari kasidu daga jami'an kungiyar tarayyar Afirka. Ganin batun demokaradiyya na ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna, ya sa na tambayi Obasanjo inda yake kallon demokaradiyya a Afirka.
There are no two democracies in the world that are exactly alike. For instance, we have presidential democracy in Nigeria. Now, when they cast their vote, the contestant who has the majority popular vote may not be the president because they have other qualifications.
Yace a duk fadin duniya babu kasashe biyu da tsarin demokradiyya su yazo daya. Wato dai kowace kasa na da irin nata yanayin yadda take gudanar da nata tsarin. An kammala taron ne da jawabai daga wakilan Majalisar Dinkin Duniya waɗanda suka naɗi bayanai domin su isa su gaba. Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin New York.
To ma daga birnin New York sai birnin Abuja inda ofishin wannan gidan rediyon ya shirya wata tattaunawa ta musamman tsakanin shugabannin matasan Hausawa, Ibo da Yarbawa. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Na yanzu za a bincika na gaskiya duk wanda ya ga abin da ya faru an samu zaman lafiya sosai. Saboda ba sai ka dawo da ba za ka zauna ba za ka ga abubuwan da ke lalata ba yanki ba za ka zo ba za ka yi magana ba. To duk bayanin da sun dauka a kan cewa kungiya ICOP bai kamata a bauta ta dinga ci gaba da ayyukan ta in cutar ta ta ɗaya ta ci an samu zaman lafiya sosai.
Steve Nkem Anyaka ɗaya daga cikin shugabannin matasan ƙabilar Igbo kenan yake yaba matakin haramta kungiyar IPOB ta ƴan aware da gwamnonin yankin kudu maso gabashin ƙasar suka ɗauka. Ya yi wannan yabon ne a lokacin da yake magana cikin wani shiri na musamman da wannan tasha ta shirya a Abuja a yunkurin neman bakin zaren warware rikici da ƙasar take fuskanta. Yarima Shatima, shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan Arewa, ya ce sun gano makwancin Nnamdi cewa so yake ya tada fitina da zarar suka ga abin da ya fara aukuwa a Aba.
A Guguje muka je Kano. Muka yi emergency world press conference ina ji kuna labari ni ne ce din wannan zama muka yi magana akan cewa kar a mai da martani akan abin da ya faru ne
ya ga na ga wasu kwarai da ayyukan da ya ga wasu kace su mai
mu ka ga zama da kan muka ce su sa kai in yamare su nuna solidarity da cewa mu ba za mu yarda da kan jama'a ba mazo na are su zo na lafiya ba mu Allah kuma hakan ya haifo alge gwamnati ma ta yi ba wannan kan wannan abu kuma sun yi bayani ba sun yi ba wannan wannan aiki mu ne.
A tasa gudumawa, Aziz Olasungo Saka ya aza laifin irin goyon bayan da Nnamdi Kanu yake samu kan rashin ayyukan yi.
Na gan ke Nnamdi Kanu wani ya tara da suke wannan abubuwa da suke bin shi dinnan gaskiya in suna da aiki ne na gan babu da suna da aikin yi ne ba za su bi wannan saboda wanda cikin suna ina cikin yamarin mana da abokana da an muka yi magana da su ce ba ruwansu da wannan Biafra zaman lafiya fi.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah ya kyauta a can jihar Taraboko, Ibrahim Abdulaziz ne ya aiko mana rahoton da ke cewa ma'aikatar gonan kokumba mallakan gwamnatin jihar sun gudanar da zanga-zangar lumana akan rashin gaskiyar da suka ce ana son a yi musu. Ga Ibrahim din.
Wasu kenan ma daga cikin ma'aikatan katafaren gwamnatin kokumban nan da gwamnatin jihar Taraba ta yi wato group house yayin da suke gudanar da wata zanga-zangar lumana bisa salamarsu da gwamnatin jihar ta ce ta yi shirya wannan gonan. wanda ma aka ce an kashe kimanin naira biliyan 3 wajen gina shi zai ko samar wa ƴan jihar da ma gwamnati ƙarin kudaden shiga kuma wannan borin na mako zuwa ne a kusan ƙasa da makonni biyu da ziyarar da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osimhen je kawo jiya Taraba inda mako aka kai shi wannan katafaren gonan kokumban to sai dai ko tuma ba je ko ina ba tuni fa yake yasa fuskanta matsaloli musamman ma ta fuskacin ma'aikata da suke zargin shakulatin bangaro da kuma nuna son kai ma'aikatan dai sun koyi zargin cewa tun farko gwamnatin jihar ta ma so mabiyan su ne da naira 50,000 ga wasun su kafin daga bisani kuma lamura suka canja inda ko aka koma ana biyan su naira 30,000 batun da ko suke cafa da lauje a cikin nadi
yau an sake kore mutane 26 ba tare da wani takamaiman dalili ko ga abin da muka yi yasa aka kore mu ba abin da ya dame mu kuma ana kawo wanda ba su ne ƴan Taraban da ya kamata su ci wannan abin ba mu ƴan Taraban ba mu ne muke moran abin da gwamnati namu ya kawo don mu moraba wanda sun fito daga wani wuri sun zo kofanci kuma government na biya su shine su zo suke cin dadi kuma an kai su wurin sanyi ana biya su 40,000
to sai dai kuma da yake mai da martani game da wadannan zarge-zargen da ake yi commissioner harkokin noma na jihar Taraba Mr. David Ishaya ya mako baina manema labarai ce ai tun farko makon taragi ne aka dauke su bisa yarjejeniyar cewa za a biya mutum ne bisa kwazon sa
staff here are asked to be well behaved and make sure they finish their tasks
gaskiya ba ka zance yake ba fa domin wannan katafaren gona na hukumar da kai gani gwamnati ta samu da shi domin samu riba ba kai ake kashe kuɗi babu riba ba ai don ƴan jihar Taraba aka yi to kuma ta yaya za a ci zarafin wasu ai wannan gonan zamani ce kuma dole ne a tafi da tsarin da ya kamata don samu riba amma ta yaya za a tara jama'a alhali babu aikin da suke yi a cewar commissioner harkokin noma na jihar Taraba
those ones that are no longer necessary to be kept on the payroll have been removed
kawai zuma dai hadakar kungiyar kwadago a jihar Basma ce komai ba tukunni bisa sallamar waɗannan ma'aikatan kokumban yayin da su ko ƴan gwari wanda ma suke wannan sana'a suka soma bayin ra'ayin su ne da cewa
wannan matsalar ce ba da shagen mu saboda mu bamu damu da wannan ayyuka da suke tayi ba saboda mu baya amfanan mu so hakika mu na jos muke siya na Taraba an aka kawo shi da highest idan yayi kokari ye kwana uku lalacewa yake yi
idan mun kawo wannan na jihar Taraba su kan siya suka je da shi kwana daya zuwa biyu ya lalace najas kuma yana kaiwa sati koda yayi yellow suna karbar sa hakan suna sai suna amfani da shi
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Nigeria
ba ku ishara ke ma wani yayi gidai moto Gawata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kaunanku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani ba da silifas duka Allah na kaunanku
so har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 18 ga kuma shirin mu na gaba
demokradiya a yau
da gaske ne gwamnonin yankin kudu maso gabashin Najeriya sun taka tsarin mulkin ƙasa da suka haramta kungiyar ƴan aware ta IPOB abinda zamu duba kenan cikin shirin a yau jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya makon jiya bayan arangama da aka yi tsakanin sojojin Najeriya da ƴan kungiyar aware ta IPOB da kuma daga bisani ƴan kungiyar suka fara kai hare-hare kan farar hula ciki har da ƴan arewa mazauna yankin gwamnonin kasar Ibo suka yi wani taron gaggawa suka haramta kungiyar a kuma daidai lokacin ne helkwatar tsaro ta Najeriya ta ayyana kungiyar ta IPOB a zaman ta ƴan ta'adda kwatsam ran litinin kafofin yada labarai a Najeriya musamman wasu tashoshin talabijin suka ba da rahoton cewa shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki ya ce matakin haramta kungiyar ta IPOB da kuma ayyana ta a matsayin ta ƴan ta'adda sun saba tsarin mulkin Najeriya domin haka ne mu gayyato masanin harkokin shari'a barista Modibo Bakari domin taya mu fahimtar al'amura da suka jibanci doka da oda kuma nan kai tsaye na tambaye shi shin gwamnonin na yankin kasar Ibo sun kwafsa ne da suka harabta kungiyar IPOB
ni gurgudun abinda tsarin mulki ya bada gwamnoni iko su yi a matsayin su na gwamnoni wanda aka kafa ofishoshin su akan sashi na 176 da kuma ayyukan su da aka sa a gargashin sashi na 176 karamin sashi na 2 gwamnoni su ne suke da wakilcin jama'a ko haƙƙi yara ta akan su a tsarin mulkin Najeriya su kiyaye doka da oda wato a matsayin su na abinda ake kira a turanci chief executive officers na jihohin da suke zama gwamnoni a wuri to kowani gwamna a wannan matsayi a tsarin mulkin Najeriya shine chief security officer na jiharsa to don haka idan abu ya saba doka ko aka nuna barazana ga tsaro na zaman lafiya ko wani abu a jiharsa wanda ya saba wannan to a rantsuwar da yayi na kare tsarin mulkin Najeriya wanda kuma tsarin mulkin Najeriya yayi tanadi na zaman lafiya zamantakewa da kuma tsaro a cikin wayansu muhimman abubuwa wanda ya kamata kowani jami'in gwamnati wanda yake rike da wannan office na gwamna farkon abin da zai fara lura da su kenan
to me a fahimtar ka menene ya saba tsarin mulki da ha shugaban majalisar dattijai zai fito yace mataki da suka dauka ya saba tsarin mulki
to shugaban majalisar dattijai da naji labarin a ban san inda hurumin na dan majalisar tarayya ko da a wani bangare yake a kasan nan inda ya hada da ayyukan sa na abin da ya shafi wata jiha ko da ma jihar da ya fito to ban san inda ya samu ko inda ya dogaro a wannan hujjar ba amma na daya ma tukunna abinda za a lura shine wannan ma wannan kungiya da ake fada ai ma ba ta da register a dokar Najeriya a karshen dokokin Najeriya ba ta da ma register ba wata kungiya da aka sani da wannan sunan don haka farko ma abinda gwamnati suka ayyana ba ma soke ta suka yi ba a haramta ta suka yi domin ita dama haramtacciya tunda ba ta da wani register a Najeriya wanda a gargashin dokar Najeriya aka ba ta izini na yin abun da wannan kungiyar take yi
nan tsaro ta Najeriya gargashin sojojin Najeriya sun ayyana wannan kungiya ta IPOB a matsayin kungiya ta ƴan ta'adda wannan ma shugaban majalisar dattijai yana da ja akai yace ita rundunar soja ba ta da hurumin ta ayyana wata kungiya a zaman ta ƴan ta'adda da sauransu nan fa nan ma yana da madogara
eh to wannan ma ayyana kungiya ko aikin wani mutum ko kuma gungun mutane akan aikin su aikin ta'addanci ne wannan ba mutum ne yake ayyanawa ba dokar kasa ce wanda ake kira wadda yanzu ake amfani da ita a Najeriya Terrorism Act na 2011 wanda aka sabunta a 2013 wato dokar na hana ta'addanci ko ayyukan ta'addanci a kasa ita dokar ta shimfiɗa menene aikin ta'addanci da kuma waɗanne ne ayyukan ta'addanci da kuma waɗanne mutane ne ake kira ƴan ta'adda
to
da kuma taimakon ta'addanci
maganar anan ita rundunar sojojin Najeriya tana da hurumin ta ayyana wata kungiya a zaman ta ƴan ta'adda ko kuma dai sai shugaban ƙasa ko kuma wani jami'in gwamnati
a'a ai rundunar sojojin Najeriya wadda aka kafa ta a gargashin sashi na 217 wanda kuma ayyukanta sun hada har zuwa karamin sashi na wannan sashin karamin sashi na 2 ai suna da hurumi su taimaki rundunonin tsaro na cikin gida kaman suna jiran police da kuma waɗansu rundunonin tsaro idan har shugaban kasa ya umurce su don haka idan suka je bakin daga ko fage ko fafataka duk abun da suka tabbatar zai iya aiwatar da aikin su a bisa ga doka su cimma burin su don babban manufar da kuma buri na wannan dokar ma da kuma duk wani wanda yake aikin tsaro tabbatar da tsaron ne da kuma ya kiyaye doka da oda da kuma ba da zaman lafiya ga mutanen da suke zama a wannan wurin ko kuma kungiyoyi ko kuma hukumomi da suke zama a wannan wurin don haka idan Najeriya abin nan suka ce sun ayyana ai ba sun ayyana shi ne akan matsayin su ne da shi za a yi hukunci bane akwai matakai da ake kuma doka ba ta ce idan a sashi na 2 na wato wannan dokar ta haramta ko hana ta'addanci a ƙasa wato Terrorism Act wanda da zuwa muka faɗa a sashi na 2 hanyoyin da aka nuna ba a nuna idan jami'an tsaro ko wani jami'in tsaro ya faɗa yace ga wannan kungiya ko ayyukan da suke yi ya taka wannan dokar ba a ce wai ba za a dauki wayannan matakai da aka cimfida a cikin doka bane, a matakan gaggawa da ake daukawa dama za a wato ko da ko loyan gwamnati na kasa Attorney General na Federation ko kuma shugaban yan sandan Najeriya wato Attorney General of Police ko kuma National Security Adviser wato mai ba da shawara ga shugaban kasa akan harkokin tsaro, dukansu kowanne daga cikin su yana iya ikarar kotu ya rubuta ya kaima kotu ya nemi kotu su ayyana
jami'ai ko kuma mutane da aka danka amanan tsaro a jihohi da suke shugabanci.
Na
wannan wannan matsayi da suke da shi shin suna da yanci su cewa sojojin Najeriya su janye daga kan titula tunda su ne manyan jami'an tsaro a jihohin su ko ba su da umurnin ba su da hakkin su ga sojoji haka?
Ba da umurni ga sojojin Najeriya ko kuma yan sandan Najeriya ko kuma hukumomin tsaro wanda suke gargashin gwamnatin tarayya, wannan kwashokan ya dogara ne akan shugaban kasa ne, wannan hurumi ne na shugaban kasa a gargashin sashi na 217 na karamin sashi na 2. Shugaban kasa ne yake da wannan power da kuma gargashin ayyukansa na shi ofishin shugaban kasa wanda shi ma aka fashi na gargashin sashi na 130 na sashi mulkin tsarin mulkin Najeriya, shi ne kadai yake da wannan hurumi. Sai dai idan akwai abin da suka duba ya keta kamar ayyukan da sojoji suke yi bisa ga tsarin mulki sai su sarrafa shugaban kasa, sannan sai shi shugaban kasa ya bada umurni abin da ya dace ayi a gargashin tsarin mulkin Najeriya. Da ka gwamnoni ba su wayannan da suka tafi suka shigo wayannan da umurni shugaban kasa, gwamnoni ba za su iya bada wani umurni wanda ya saba da umurni shugaban kasa ba, ba zai yi haka ba.
Masaro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiya yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar nan a madadin barista Modibo Bakari da Chubahiro Dodole wanda ya daidai da sautin shirin da kuma Benjamin Gawon wanda ya taimaka gaya wajen ganin shirin ya hadu, a nan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To mu zama lafiyan kafin mu karkare ga Mahmud Lalo ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
Wata gagarumar girgizar kasa mai karfin maki 7.3 ta auku a birnin Mexico da tsakar ranar Talata, lamarin da ya sa gidaje suka ruguje suka halaka mutane 149 yayin da wasu da ba a san adadinsu ba suka makale a cikin baraguzan gine-gine. Shugaban hukumar tsaron farin kaya Luis Philip Puente ya wallafa a shafin Twitter cewa mutane 49 sun mutu a birnin Mexico, 55 a jihar Morelos, 32 a jihar Puebla, 10 a jihar Mexico, sannan 3 a jihar Guerrero. Jami'an kasar sun ce adadin zai karuwa a nan gaba. Yankin da girgizar kasa ta fi shafa shine a jihar Puebla mai tazarar kilomita 123 kudu maso gabashi da birnin na Mexico. Yayin da ya gabatar da jawabinsa na farko a zauren taron Majalisar Dinkin Duniya, shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta takwaran aikinsa na kore ta arewa a matsayin mutumin roka, wato wanda yake yawan amfani da makamin roka da ya dauki hanyar halaka kansa da kansa. Shugaba Trump ya yi amfani da wannan jawabin nasa domin ya gargadi hukumomin Pyongyang kan cewa tafarkin da suke bi zai iya kai su ga halaka. Ya kuma faɗa a gaban zauren majalisar wanda ya cika makil cewa shirin gina makamin nukiliya da makamin masu linzami nau'in ballistic mai cike da kasada da kore ta arewa ta sa a gaba na babbar barazana ga daukacin duniya ta yadda ba za a iya kimanta irin asarar rayukan da za a yi ba. Jagorar kasar Myanmar Aung San Suu Kyi ta yi Allah wadai da cin zarafin bil'adama da ake a jihar Rakhine da ke yammacin kasar, inda wani rikici da har yanzu yake faruwa ya yi sanadin ficewar sama da musulmi 'yan kabilar Rohingya 400,000 zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da kasar a 'yan makonnin nan. Sai dai a wani jawabi da aka yi zaton za ta yi tun da farko a Napita babban birnin kasar a jiya Talata, Suu Kyi wacce ta taɓa karɓar lambar yabo ta zaman lafiya ta yi fur ta ki amincewa da cin zarafin bil'adaman da jami'an tsaron kasar suka yi waɗanda aka zarga da aikata kisan kare dangi. Hakan ya sa ƙasashen duniya suka yi ca a kanta saboda ƙin fitowa da ta yi ta yi tur da lamarin da babban murya. 'Yan sandan Burtaniya sun cafke mutum na uku wanda ake zargin na da hannu a harin bom ɗin da aka kai tashar jirgin ƙasa da ke ƙarƙashin ƙasa a birnin London wanda ya raunata mutum sama da 30.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo kasan shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da yake gabatarwa, sai Chubahiro Jodone da ya ba da umarni da injiniyan Jim Cook, ni Ladan Ibrahim ya wuce cewa sai anjima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.